بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعن الآخرة أشد وما لهم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار مدائنها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحباب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الله ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها لأطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدين ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم وعنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبر أشرين دبيو قوة رمضان جران سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara ta 1443 daidai da 23 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Da nufin Allah subhanahu wata'ala, yau shine ranan da zamu nadi a karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma, saboda ‘yan uwa su samu kuma su rinzaci abin da ya rage na sauran kwanakin a cikin sauran ibadu. Allah Ubangiji ya samu cikin waɗanda yake ‘yantawa a wannan wata mai albarka. A yanda muka saba, mun saba mu ɗan karanto wani abu daga cikin tafsirin Alkur'ani ko na minti biyar, amma kasancewan za mu tashi a farkon suratul Ma'ida. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu, ya nufi mu za mu ci gaba, kuma Allah ya raya mu ya kai mu ba'idi, a insha Allah sai a ci gaba. Amma yau, kamar yadda muka saba, za mu naɗe karatun tafsiri da wasu jawabai. Ba zan iya cewa jawaban nan su ne mafi muhimmanci dole na abin da ya kamata a faɗi ba, amma su ne cikin mafi muhimmancin abubuwan da nake ganin ya kamata mu talhis na karatun tafsirinmu na bana da su. Abu na farko, kamar yadda aka sani, ba zai wuce dai matsalar tsaro ba. Mun yi maganganu da yawa a cikin tafsiri, ba irin ma yadda muka saba ba, kila wani lokaci har Atifa ta sa an maganan ya ɗan yi zafi. To dama shi zafi reaction a yanayin da muke ciki ne, da yanayin da ƙasarmu take ciki, da firgicin da muke ciki na halin da musamman a jihohin arewa maso yamma suka tsinci kansu. Farkon zuwan wannan gwamnatin ana ta murna, an zo da tsare-tsare na harkar noma da dogara da kai, manoma sun koma gona. Ina tunawa na yi magana da ɗaya daga cikin manyan jami'ai na harkar alhazai, ko a ce shugaban ma gaba ɗaya na ƙasa, a lokacin yake cewa abin da ya faranta masa rai shekara ta 2017, mafi yawan waɗanda suka je aikin haji, kamar a ce 70% duka manoma ne da suka nemi kuɗi da kansu, suka tara suka biya wa kansu, saɓanin yadda aka saba mutane za a ga mafi yawa biyan masu ake yi, ko gwamnatoci ko wasu abubuwa sun fara miƙewa kamar za su miƙe. Sai ga wannan yanayi na banditry ya zo ya rufe al'umma, wanda yake ba mu da tajriba magabaci a kansa. Zan iya cewa kusan mafi yawan abinda zan iya faɗa a kansa a game da mai yawa jaba daga ɓarayin hukuma, mafi yawa na faɗa. Kila za mu iya cewa abinda kawai muke buƙatar mu faɗi shi ne, mu talakawa me muke buƙata, mai yawa jaba a kanmu a yanayi irin wannan. Mun san dai wannan abu ne wanda yake dalilansa ba ɓoyayyu ba ne, dalilansa suna nan da yawa, amma kila in za ka yi talhisinsu za ka taƙaita su abubuwa uku: jahilci, sakaci. Don ka ce sakaci in kana so ka ƙara da corruption, amma corruption ma nau'i ne na sakacin kila. Jahilci, sakaci da corruption su suka sa muka sami kanmu a halin da muke ciki. Allah ya gyara mana. Ina ganin abubuwan da muke buƙata daga cikinsu ba zan iya cewa su ne dole suka fi muhimmanci ba, amma daga cikin mafi muhimmanci shi ne mu kyautata komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala, komawa zuwa ga Allah ta hanyar tuba na gaskiya, ba tuban baki ba, tuban aiki. I'malu ala Dawuda shukra ma yas'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Tuba a aikace, mu koma zuwa ga Allah komawa na gaskiya, a mu yawaita addu'o'i, addu'o'i daga zukata. Idan har kana wa kanka ko ƴaƴanka addu'a, to yanzu lokaci ne da zaka ƙara tsananta wannan addu'a ga al'ummanka. To da halin da muke ciki hali ne mai ban tsoro, kuma lallai babu abin da zai magance shi kamar addu'a. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويويت الدعاء يويت التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الله سبحانه وتعالى ذي توسع من هنا فاتا هكذا. أبو نجبا مهلكي أجر الروم لو كنت جاي جزاء داود الفارن karmu ce muna jira sai hukuma ta zo ko karamar hukuma ko masarauta ko duk dai hukuma da duk ma'anonin su, karmu tsaya jiran wannan, mu koma mu ƙara hada kai a matsayin mu na unguwanni, a matsayin mu na garuruwa, a matsayin mu na gundumomi, mu koma tsarin wato dan makwabcinka dan kai, mu hada kai mu koma mu zama al'umma daya, mu ga ya zamu yi mu hadu mu iya kare kanmu gurgudan iko, mu iya kare kanmu gurgudan iko wanda suka sami kansu a yanayin da ba yanda za su yi sai sun yi sulhu da masu ta'addanci. An ce sulhu shine a zauna lafiya, cewa to kamar yanda nace su ma waɗancan mutanen da suke ta'addancin nan da suke aikata waɗannan abubuwan, da yawan su za su ce suna da wata damuwa ne, kila an yi ta musu wani abu ne a wani lokaci a baya, to amma abin da ya riga ya wuce fa, hanya ɗaya ce kawai gyara shi ne a tuba kar a ƙara. Ba za a iya dawo da abin da ya wucen nan a wanke ba, a gyara a canza ba, abin da ya riga ya faru ya riga ya faru. To za ka abin da ya wace ba yanzu a shi ne mu ga ya za a yi, kada irin wannan mu'amalar ta ci gaba, ya za a yi a gyara a lokaci mai zuwa. Hanyar gyara wannan kamar yadda nace dole a matsayinmu na garuruwanmu mu haɗa kai, samar wa kanmu da tsaro a unguwanninmu, mu samar wa kanmu da tsaro a garuruwanmu, mu samar wa kanmu da tsaro gwargwadon ikonmu a cikin al'ummanmu da muke rayuwa. Abu na uku, abubuwa biyu ne masu alaƙa da juna, na uku da na huɗu. Kamar yadda nace mafi girman dalilin waɗannan abubuwan jahilci, jahilci. To ya wajaba mu koma cikin communities ɗinmu. Ni ba na ganin kowa na da uzuri a wannan wajen, ba wai wajibi ne na attajirai kaɗai. Attajirai akwai masu yin ƙoƙari ƙwarai da gaske, ba muna cewa jama'a ba su komai ba ne, akwai masu ƙoƙari matuƙa. Amma wajibi ne na masu halinmu da kowa da kowa mu koma cikin communities ɗinmu, mu ga ya za mu yi kada mu ƙara bari yara masu tasowa. Ni tunanina yanda nake tunanin abin nan, za mu iya mu je mu daɗe wani age mu ce shi kenan a unguwan nan ba yaron da zai taso wanda yake ɗan shekara 15 zuwa ƙasa yanzu, wanda baya makaranta baya sana'a. Za mu tsaya za mu ɗauki listin duk yaran unguwar, mu tabbatar kowannensu yana zuwa makarantar boko, kowannensu yana zuwa makarantar islamiyya, kowannensu in ya kai shekarun koyon sana'a yana koyon sana'a. Mu tsaya mu ci gaba da bibiyar rayuwar al'ummanmu irin yadda magabatanmu suka yi. Wannan ba abin da ba zai yiwu ba ne, abubuwa ne masu sauƙi, kuma ba wai yana buƙatar wani kuɗi ne mai yawa da za ka ce ai mu ba mu da kuɗi ko muna jiran sai attajiranmu. Mafi yawa abin da yake buƙata kawai shi ne wanda za su ba da lokacinsu su taimaka. Na taɓa baiwa 'yan uwa misali da
da garin Zaria garin da nake sani kafin early 90s a garin Zaria duk da ba wani gari a arewacin Najeriya wanda yake da jami'o'i da makarantu kaman Zaria amma yaran Zaria a shekara da suke shiga jami'ar Ahmadu Bello kai tsaye zaka kirga su da yatsu amma lokacin da daliban jami'a ɗan garin sai ga bari mu zo mu fara wani tsari na mu rika yi wa kannunmu da basu shigo jami'a ba bita mu koma mu rike hannun kannunmu mu koya musu abubuwan da yake sa in an zo jarabawa ba su ci ko sa iya cin jarabawa su wuce jami'a su ma daga early 90s zan iya cewa an sami educational revolution a cikin yanda yara suka zama suna iya wucewa suna ta'awul zuwa jami'a ba wani course da zaka shiga cikin jami'a baga ƴaƴan talakawa wanda suka gama public schools suka halarci irin waɗannan refresher courses din da ake yi suka yi ta'awul bal ba ta'awul ba kawai suka zama mafi hazaka best students a cikin waɗannan jami'o'i dan haka a shi ne yoyuwa ne kuma idan ka tambaye su na taba tambayan wani wanda su suka assasa nace wai me kuke bukata na kuɗi dan gudanar da wannan abin yace wallahi ba wani abu banda kuɗin sayan alli kila da blackboard saboda haka budget din su zaka samu kila a rana naira 1000 wanda bai da kuɗin mashin in yazo a bashi misali a wancan lokacin ma'ana ba wai kuɗi ne aikin nan yake bukata ba kuma ya wajaba mu koma ƙauyukanmu mu ceci wannan miliyoyi ko dubban al'umma wanda suke tasowa babu mafarka idan muka bar su to ba mamaki su ne za su zama wanda za su dami 'ya'yanmu da muke ƙarar da lokaci muna ganin mun killace su muna ba su tarbiyya to za su hana su zaman lafiya kila zuwa gaba Allah ya kare mu dan haka gaskiya dan uwa a mu tashi da gaske akwai abubuwa da yawa da za a iya faɗi karkashin wannan amma dai ina ganin ishara ta wadace ne hankali abin da ya sa na koma ƙasa ƙwarai saboda kada wani ya tunanin yana da uzuri cewa ni ba ni da kuɗin da zan iya ne ko ba zan iya taimakawa ba ne don Allah kowa ya yi abin da zai iya sannan abu na biyu da yake tare da shi na ci abubuwa guda biyu shine lalacewan tarbiyya ƙazamin lalacewa a cikin al'ummarmu wanda in ka kalle duk matsaloli da yawa da ake fama da su to amma idan aka magance wannan matsalan ya zama mun kai yara makarantu mun tsaya akan zuwansu makarantar boko mun tsaya akan zuwansu makarantar addini mu masu shekaru a unguwa wanda Allah ya sa suna bariki dan abin da za su iya aikawa da shi na tallafi suna aikawa da shi a matsayin wajibi a kansu wannan abin mai yoyuwa ne na san wani attajiri matashi na kishi shi shekaru a wata jiha yake cikin jihohin arewa sai ya zama al'ummar musulmi a jihar ba a abubuwa da su in sun nemi aiki ba su samu duk abubuwa da ba a yi da su sai ce to shi kawai abin da zai yi zai zo ya kokari shi kadai ya sawa wa al'ummar musulmin aiki kowane yaro in ya taso zai sama mashi abin da zai yi ya wadatu daga gwamnati to ko da bai iya tabbatarwa ba abin da ya yanke cikin wannan mutanen da suka zama suna cin abinci ta karkashinsa ya sama musu aikin sun wadatu din kila idan aka ce tens of thousands ba exaggerating saboda haka ashe abin da za a iya ne dan haka yan uwa mu yi kokari wannan matsalan na moral decay al-intibar al-akhlaqi lalacewan tarbiyya to abu ne wanda ya kamata tare da cikin kokarin gyara matsalan ilimin nan mu yi kokari mu gyara shi ba zan tsawaita magana akan wannan ba saboda yanayin lokaci abu na gaba na biyu da nake so in yi magana a kai shi ne maganan zaben shugabanni na faɗa kuma zan maimaita. Zaɓi mai zuwa ‘yan uwa, ku ƙyala maganan jam’iyya. Akwai abin da ya fi jam’iyya muhimmanci shi ne survival ɗinmu, shi ne rayuwanmu, shi ne tsiranmu. Saboda mu manta da maganan jam’iyya, mu duba mutanen da suka cancanta, mutanen da suke da sifofi na jagoranci suka gwada a aikace daga kowace jam’iyya suka fito. Suka gwada shugabancin al’umma a aikace, suke da amana da gaskiya. Idan aka ce amana, wato aka gwada su a cikin ba su amana, domin akwai wata cuta da take damun al’ummanmu. Ban san menene asalinta ba, shi ne bautan masu abin duniya. Bautan masu abin duniya. In an ce mutum yana da kuɗi, ba ruwanmu da ta wata hanya ya je ya samo kuɗin nan, duk abin da yake so a yi masa za a yi masa. Wannan halin sai mun canza shi. Sai mun canza shi. Sai mun koyi muhasabar mutane. Idan mun gan su da abin duniya ma rana ɗaya mu fara bincikansu kafin mu ma karɓi abin hannunsu tukuna daga ina suka samu. Sannan kada mu ruɗu da mutum ya tara duniya. Ya zama abin da yake burge mu shi ne ya yi ciyar da wannan abin da ya tara, ya yake amfani da shi, ta wata hanya yake sarrafar da wannan abin da yake da shi. Amma mutum shi ke nan kawai, Allah ya gyara mana. Saboda ‘yan uwa, lallai lallai a maganan zaɓe mu maida hankali, mu zaɓi mutane masu amana, mu zaɓi mutane masu hazaka, masu baiwa, masu ƙwaƙwalwa, waɗanda kuma suke da jarumta na abin da suka san daidai ne za su zartar da shi ko me talaka zai ci. Domin abubuwa da yawa a ƙasar nan yanzu ana biye mana talakawa a ƙi zuwa da abin da zai amfane mu. Na taɓa jin interview ta daɗewa da ana tambayan ɗaya daga cikin shugabanni, yana cewa idan aka ce hannun mutum ya karye, sai ka zo za ka yi tsora masa, zai ta ihu ila yana dukan ka ma, yana cizonka saboda ka ƙyale shi. Amma saboda tausayin da kake masa ne, za ka tsaya ka tabbatar sai ka ɗora masa wannan hannun naka da ya karye. To wallahi hannun Najeriya ko hannunmu a wannan ƙasa ya karye. So muna buƙatar waɗanda za su tsaya su ɗora mana duk kukan da za mu yi, duk ihun da za mu yi. Me yake faruwa? Zan ɗan yi taliki kaɗan akan wannan. Muna rayuwa mafi yawanmu a kan to da corruption na da albarka, sai mu ce a kan albarkacin corruption. Amma ban san kalman da zan amfani da shi ba. Wato a kan real, a kan dividend na corruption. Kila waɗanda suke rayuwa a ƙasa a kan cin gajiyan rashin gaskiya, kila su iya kaiwa 50%, kila su wuce. Kowa da kowa, talakawa, malamai, almajirai, sarakuna, kowa da kowa. To saboda haka idan har za a toshe wannan, to dole wannan 50% ko 60% za su yi kuka. To amma dole sai an rufe ido a kan kokawansu, saboda mu ji daɗi zuwa gaba, saboda gobenmu da goben ‘ya’yanmu ya yi kyau. Don haka muna buƙatar jagorori masu irin wannan jajircewa, domin wannan 50% da suke rayuwa a cikin jin daɗin ko cin gajiya na ɓarna, to a lokaci ɗaya kuma ragowar 50% su kuma su ake tasewa, su suke cutuwa da wannan jin daɗin waɗannan. Saboda haka dole mu koma zuwa ga abin da ya wajaba, mu nemi jagorori masu baiwan aiki tare. masu baiwan aiki tare wanda suka iya aiki tare suka iya jawo masu baiwa su sa su cikin aiki wanda suka gwada a aikace masu tausayin talakawa masu son ci gaban talaka idan muka samu irin waɗannan shugabanni ɗan uwa dama mutum baya zaton zai yoyo iri na in zauna a kujera in ce mishi zaɓi jam'iyya kaza ko zaɓi shugaba ɗan jam'iyya kaza abin da ake zato shi ne a faɗi sifofin irin mutumin da ya kamata a tsaya a zaɓa to ƴan uwa idan muka sami masu wannan sifofin don Allah mu ceci ƙasarmu mu ceci al'ummarmu mu tsaya tare da su ko da mu kanmu zamanin abin da ni zai amfane ni ko abin da kowa ne namu ne in ya samu za mu ji daɗi ya kamata mu yi haƙuri mu bar wannan zamanin ya wuce mu dawo mu yadda da waɗanda suke da niyyar gina mana mustaqbal ɗin al'ummarmu gini na gaskiya magana ta uku kuma ta ƙarshe ita ce maganar da muka saba kullum al'ummar musulmi mu yi ƙoƙari ana cikin wata nau'in rayuwa ta giyan ƙungiyanci kowa ko da yawa daga mutane sun riga sun yi tasnifin jama'a wannan ɗan ƙungiyanmu ne wannan ba ɗan ƙungiyanmu ba ne wannan an koma kamar yadda kullum nake faɗa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na musulunci an yayyanka shi tsaki-tsaki kuma ɗakunan sun kukkulle kowa ya fitar da ƙofa ta waje gida ɗaya ne asali amma shi kenan an yayyanka kowa ya yi tsaki ya fitar da ƙofa ta waje ba ruwan shi da wanda baya cikin tsakinsa to don Allah mu yi ƙoƙari mu sami wasu runduna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda za su dage akan cewan wannan gidan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an ci gaba da himayansa a matsayinsa gidan manzon Allah kuma abin bakin ciki shine waɗannan wanda suke ɗakuna ɗakunan fa kowa ta zama zai ce iyakan ɗakinsa nan ne gidan iyakan ɗakinsa nan ne gidan ba wani wuri a cikin gidan in ba inda ɗakinsa yake ba to dole muna buƙatar mu buɗe zukatanmu muna buƙatar mu faɗaɗa tunaninmu an ƙarar da Ramadan bana ana ta magana a kan interface ana ta jayayya alhali cikin gidanmu a watsa yake to muna buƙatar mu dawo cikin gidan musulunci mu ga ya za mu yi mu yi duk abin da zai zama dalilin ƙarin kusantan musulmai da ƴan uwansu ba a ce kar a sami saɓani ba ba a ce kar kai addini akan fahimtanka ba wannan wajibi ne fadilan addini ne dole sai an yi addini kowa ya yi addini gwargwadon fahimtar shi har albi'al geografiya ma wato wajen da Allah ya tashi mutum ba za ka tunanin musulmin Brazil ya yi addini a cikin abubuwa da yawa irin yadda musulmin Malaysia ko India zai yi ba dole a sami bambanci a wasu abubuwa wata rana wani malami ya je Brazil sai ake tambayan shi maganar zakka sai wani bawan Allah ne yake cewa shi ai ko addininku addini ne mai taimakon attajirai su ƙara danna talakawa sai ya ce yau na fara jin wannan magana sai ce ba ga yana addini an ce wanda ya noma shinkafa da alkama da gero da masara misali ya yi zakka ba amma wanda ya noma raken shuga da wanda ya noma ganyen ci shi ba zakka ba ce a ce baka gane karatun ba ya zauna ya yi ta bayani to ma'ana kaga saboda fuqaha din mu Allah ya saka musu da alkhairi sa rayuwa wajen da ake noman ganyenci ba kaga ba za ka zarge su idan ba su yi makitar maka da hukunci hukunci a cikin wannan matsalan ba dan ba san ana noma ganyenci ai kudi da shi ba to ma'ana dai abin da nake so in ce kowace bi'a tana da yadda take tana da abin da take da qabiliyyan sa yanzu matsalan da ake ta tattaunawa a nan na interface a bi'an da ba za ka yi tunanin mutumin da ya taso a Jaziratul Arab kila a Saudi Arabia kila a Kuwait kila a Qatar kila a garuruwan da zai yi tafiyan kilomita 2000 bai ga coci ba zai yi tafiyan kilomita 2000 bai ga wanda ba musulmi ba ba za ka yi tunanin zai iya tsarawa mutumin Lagos ko mutumin Paris ko mutumin London ya za a yi zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan bacin basira ne shi wanda zai tsara ya za a yi zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ta kamata kasance ba sai wanda wannan abin ya shafa wanda wannan abin ya shafa shine wanda yake rayuwa a wajen da ake da irin wannan ihsasin dan haka ka dauko fiqhun malamin da kila shi bai taba ganin wanda ba musulmi ba bai taba gani ba kace wai da rubutun shi ne zaka dogara ka fahimci ya zamantakewa zai kasance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba kai masa adalci ba ba kai wa mawdu'in adalci to mu dawo cikin gidanmu na addinin musulmi yan uwa mu ci gaba da kokari akwai wanda suke fafutuka tun aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan chain din bai taba yankewa ba na mazaje wanda suke tsaye sai sun ga cewa al'umman musulmi sun taru sun zo wuri daya sai sun ga sun rage kaifin sabani wato sabani na tafarruq domin sabani kala biyu ne akwai al-ikhtilaf wanda shari'a na san shi akwai at-tafarruq wanda yake wannan Allah ya saka wa Dr. Yusuf Al-Qaddawi ko yana cewa baina al-ikhtilaf al-mashru' والتفرق المضمون الصحوة الإسلامية سبو داك أفي الاختلاف واندي كشي مشروعني أفي التفرق واندي أديني باياسو ويكو كريم رجا كيف وانن التفرق وانن ساباني ديكي ررب على الأمة قوة نمو يزما أنباسدا كارف سنترد على الأمة مسلمي دي جنانسو هرمو بري أتشيك بدا ررب wuraren ibada a ci gaba da rarraba al'umma ana ci gaba da tasnifin su kana jin idan Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kana jin kai wannan hadisin yana magana ne akan ka kadai da dan kungiyan ku yana magana ne akan ka kamar yadda na taba faɗa wani lokaci zai wuce ma magana akan ka da dan kungiyan ku ya koma magana akan ka da dan masallacin ku kuna practicing ɗan kwantan musulunci 100% da family ku na masallaci amma masallacin makwabtan ku kila ko sallama ba ku yi da juna ko kungiyar da ba ta ku ba ko sallama ba ku yi da juna sai me aka yi kenan ai ba ku haddaka wannan ma'anan ba al-muslimu lil-muslimi al-muslimu akhul muslimi akhul muslimi ka yadda musulmi ne to dan uwanka ne ka kaddamar da wannan ukuwar ta musulunci gaba da komai akwai araqi akwai wadanda kila duk yanda za ka yi kila maganan nan ma da muke yi su ba abin da suke son su ci bane to amma ba za ka fasa kira zuwa ga alkhairi saboda waɗannan mutanen masu amfana da sabanin al'umma ba akwai wanda ba za su gushe ba suna amfana da sabani ba za su ci abinci ba sai al'umma sun rabu to dan Allah kar mu taimake su in har za mu taimake su mu taimake su cikin samar musu da abinci a lokacin da al'umma ta haɗu mu taimake su cikin samar musu da hanyar abinci a lokacin da al'umma za ta zama ta haɗu abubuwan da suke faruwa tsakanin matasa a kafafen sada zumunci na sabani da zage-zage da sauransu ba abin da addini zai taba maraba da shi ba idan kana son ka kaddara wai addini zai murna da wannan ko ba zai yi ba kawai ka dauka kai tashbihin ku a matsayin ƴaƴa da mahaifi sai kaga idan mahaifi ya ga ƴaƴansa a wannan yanayin na sabani zai ji dadi idan ba zai ji dadi ba to haka addinin musulunci ba zai ji dadi da wannan tanafur kuma inda da gaske ilimi ne inda da gaske malamai ne inda da gaske ilimi ake wa aiki to da a ka'ida ya kamata ilimi ya zama kamar yadda malamai suke cewa al-ilmur rahimun baina ahlihi ya kamata ilimi ya zama wato yana karfafa zumuntan ma'abutan shi ne ya zama ma'abutan shi suna samun zumuncin suna karfafa ne saboda karatu ba dalilin karatu muna ƙara watsa al'umma tattaunawa ta ilimi abu mai kyau ne amma kada tattaunawa ta haifar da raba al'umma ta haifar da gaba ta haifar da kiyayya ta haifar da ƙara zuwa da ƙara shakka tsakanin al'umman musulmi Allah subhanahu wataala ya taimake mu abu na ƙarshe shine wato karkashin wannan matsalan na faɗi a baya hadisin Ammar ibn Yasir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa hadisin Bukhari cewa abubuwa guda uku wanda ya tara su ya tara imani na farko yi wa kai adalci ka san matsayinka ka aje kanka a matsayinka na biyu yaɗa aminci tsakanin halitta gaba ɗaya yaɗa aminci tsakanin dukkan halittan Allah ka zama kai kokari kake yi kaga ya za a zauna lafiya ya za a sami aminci ya za a sami peace tsakanin halittan Allah na uku ciyarwa komai ƙanƙantan abin da kake da shi idan aka ce ciyarwa komai ƙanƙantan abin da kake da shi yana buƙatar mu kirkiri hanyoyi kar mu dauka kawai shikenan ka cito ka rage ka ba almajiri shine al-infaqu min al-iqtar ba abin da yake nufi koko kawai shikenan kana da naira 500 a aljihunka ka dauko ka ba almajiri shikenan a'a ya zamu yi mu tsara yanda zamu maida almajirin nan bayan shekara ɗaya ko biyu mutum muna buƙatar koyon wannan wannan kuma maganganu ne masu tsawo wanda shi zai kai mu zuwa ga nufsa ta uku ta ƙarshe shine a matsalan zakka da waqaf an yi min tambaya a kwanakin baya a cikin tambayoyi ban amsa ba cewa me yasa wannan masallacin ba za ta samar da tsari na waqafi ba ana jin ina yawan maganar waqafi 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 to amsan tambayar ita ce lalle wannan masallacin tana tsaye wajen samar da nagartaccen waqafi tun lokacin da shugaban masallacin murshid professor Shehu Ahmad Said Galadanci yazo ya kafa kwamiti mai ƙarfi na yadda za a yi a ga an samar da wani nagartaccen tsarin waqaf da kuma kwamitin ya yi aikinsa ya gama ya miƙa masa kuma nan take aka miƙa wa lauyoyi wanda za su yi rijistan mu'assasan waqafin to amma lauyoyin sun yi bacci fiye da shekara har yanzu ba su dawo to kuma ka san abu in ya zama institution irin wannan akwai abubuwa da suke jinkirtar da amma wannan ba yana nufin zaune muke muna kallo akan maganar waqafi ana kokari kwarai akan maganar waqafi ana kokari kwarai ko da yake bai kamata mutum ya ga kokarinsa ya kira shi kwarai ba bai dace ba ya kamata mutum ya kallala kuma ya maida baiwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ni'imansa ne da baiwansa ne jiya an bani labarin wani bawan Allah Allah ya ci kansa da rahma sananne ne ya rasu kwanan nan a Jos Nasruddin wanda yayi wakafi na ban mamaki in mutum ya ji ba zai hayyala ba ya bar wani project na ban mamaki a matsayin wakafi amma abin da yake so kawai ayi da shi shine a tallafi ilimi na yaran musulmai na Nigeria da sauran yaran al'umman Nigeria da sauran yaran musulman Africa amma dai tarkizin sa yara musulmai a Nigeria ko da yake akwai dalilai da yawa da suka hana wakafin ya fara aiki to amma dai insha Allah ana nan ana kokari a ga yanda akai aka sashi a kan al-qibla su wanda suke tsaye akai to ana kokari akwai masu kokari matuka a cikin harkan wakaf a muna kamantawa muna amma dai ba zan iya yin bayani ince me muke yi ba a wannan lokacin amma muna kamantawa a cikin tsara wakafi wato nace muna kamantawa ba muna karban kudin mutane don mu samar da wakafi ba a'a dan abin da Allah ya bamu dan kadan din da Allah ya bamu muna sadaukar da shi a matsayin wakafi kuma yana bada result mai yawa kwarai da gaske alhamdulillah dan haka ana kokari amma muna bukatar mu ƙara kokari muna bukatar mu ƙara kokari na san mutane da yawa wanda suke shiga mota kwara kai ta miliyan 100 ko fiye da miliyan 100 suna takama kila ma motar miliyan 100 din nan suna da dama abinda ba su sani ba motar miliyan 100 din nan za ta iya dauke yara 50,000 daga titi ta sa su a makaranta motar sa kwara ɗaya ta miliyan 100 za ta iya dauke yara 50,000 ko fiye da haka ko ƙasa da haka ya danganta da irin makarantar a kama da irin wannan rayuwar to shi yasa muke ganin cewa dole mu ci gaba da tunawa kuma alhamdulillah muna da matasa masu aikin yi masu sanin yanda ake yi masu amana wanda suna shirye su taimaki duk wanda yake shirye ya sa hannu ba da gudunmuwa cikin irin waɗannan ayyuka domin a ƙarfafi ilimi a cikin al'umma yaranmu da suke yawo a titin nan wanda suke in ba mu hankali ba muka bar su kila gobe su za su fada cikin banditry su za su fada cikin harkan jagaliya ake cewa ko irin yan daban nan da yan siyasa ke kwasa suna amfani da su don bukatun su na kansu duk dan siyasan da ka ganshi da yan jagaliya to ba kujeran gwamnatin jihar ku ko shugaban kasan ku ko mataimakin shugaban kasa ko sanata ko dan majalisa ya tantance shi ba kurkuku ya tantance shi saboda haka idan ka ga mutum yana kwasan irin waɗannan yana ta'awun da su yana neman taimakon su kuma ka je da kanka ka zabe shi to mutum ne wanda shi da kansa ya gaya maka wai ga yanda yake son talaka ya kasance tun kafin ka zabe shi ga irin rayuwar da yake ya zabar wa talaka sannan kuma kai da kanka ka je ka bashi Qur'anka sannan fatar basira wata irin ce Allah ya kyauta to saboda haka muna da abu da yawa da zamu yi ni fata na mu kai lokacin da zamu ga al'umma suna sadaukar da rabin abin da suka mallaka gaba daya don Allah don aikin addini don taimakon al'umma da masu tasowa suna sadaukar da duk abin da suka mallaka in sun sami hali don Allah don aikin addini don taimakon masu taso dan muka kai wannan matsayi wallahi ba da rabi ba wallahi da ɗaya bisa goma na abin da Allah ya ba masu halinmu na arewa ɗaya bisa goma in mutum zai yarda ya sadaukar da ɗaya bisa goma kuma a kashe da kyau ba a je a samar da board of trustees fara cewa a sai musu motoci suna sauka a hotel five star suna meeting da sauransu kudin ya kare a cikin a cikin logistics a kashe da kyau da aminci wallahi matsalolin da muke maganar su dinnan to ba su zali magana ba in muka sami kanmu muka zauna a irin wannan wurin za a yi maganin su to amma wanda za su yi sun yi matukan karanci sannan kuma hanyar sarrafarwar ma yayi matukan karanci wanda suke ganin suna yi shine mutumin da yake da kila 1 billion ya saka 10 million a aikin addini to wannan shine ake nunawa da yatsa ana ganin mai kokari galiban wanda kuma challenge din dake gaban mu gaskiya ina bukatan kokari linkelincen wannan Allah ubangiji ya biya mana abu na karshe shine maganar zakka kamar yadda aka saba ayi hakuri na faɗi dalilin da yasa nake bayani mun fara bayani daga bara a dalilan da suka sa nake bayani dalilai biyu na farko wato waɗanda suke amfani da sunan masallaci suna zuwa wajen mutane suna rashin gaskiya ko suna karɓo kuɗaɗe da sunan masallaci a da ana yi ban san ko har yanzu ana yi na faɗa wata shekara cewa shugaban kotun ɗaukaka ƙara na ƙasa ta kira ni cewa ga sako na ta aiko wanda nace a kawo ɗansu manyan mutane dai wani lokaci minista ya kira ka ka aiko mutum ya karɓi sako ya bada to dan rufe irin wannan kofa na farko kenan gwargwadon iko na biyu kuma aƙalla zato na masoya da suke zaton cewa kila idan kai bako ya kawo maka dabino kila dala ya kawo maka ko in kai bako ya kawo maka haka ne to ya kamata a rika faɗi a domin warware wannan sannan kuma mu koyi accountability a masallaci domin masallaci suna cikin mafi ƙarancin wuraren da ake auditing a bana waɗanda suka kawo zakka mutane biyu domin araba ɗaya ya kawo naira miliyan ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi ɗaya ya kawo naira 400,000 Allah ya saka masa da alkhairi a araba kuma wannan takardar tana kunshe da summary din da bayanin yanda aka raba din duk wanda aka ba an rubuta sunansa duk wanda aka ba a banda waɗanda aka ba domin rabon yanda aka yi akan wannan kuɗin da suka bayar Allah ya bayar ta wata hanya miliyan 600,100 an ƙara saboda aka an raba miliyan 700,500 a duk yanda aka raba yana cikin wannan takardar a waɗanda aka ba naira 500,000 mutum 200 su ba a ɗauki sunansu wajen ya yi kaɗan ƙwarai an bayar in bulk ne ga wasu su je su raba musu amma an rubuta sunan wanda aka ba in bulk ɗin da lambar wayansa wanda aka ba 10,000 mutum 100 su ma ba a ɗauki sunansu ba an bayar in bulk ne ga wasu su je su raba musu amma na daga nan duk wanda aka ba sauran an rubuta wanda aka ba 20,000 mutum 100 an rubuta sunayen kowa da lambar wayansa wanda aka ba 40,000 mutum 25 mutum 25 watan dai miliyan 1 wannan miliyan 2 wannan miliyan 1 wanda aka ba 50,000 mutum 20 miliyan 1 wanda aka ba 100,000 mutum 5 500 wanda aka ba 200,000 mutum 5 miliyan 1 total miliyan 700,500 duka bayani yana ciki za a yi photocopy kamar yadda aka saba a aje a ofishin masallaci domin record Allah ya taimake mu to mun gode wa Allah zan iya cewa zuwa yanzu mun zo ƙarshen karatunmu na bana kuma ina fatan saƙon da nake so in isar duk da ƙarancin hikimata da ƙarancin ilimina da yawan damuwa watan ham da zuciyan ke ɗauke da shi ina fatan ya zama saƙon ya isa hakan Allah subhanahu wataala cikin hikiman sa zai iya fitar da sako ko da shi mai magana bai da hikima bai da mantiki bai da bayan da zai iya gamsarwa Allah ubangiji da ya kai mana kurakuran mu da muka yi a cikin duka karatun tun daga farawa har zuwa yau abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba malaman mu da malaman malaman mu ladan wannan abin da muka yi daidai shekunan mu da suke rike da hannun mu Allah ya saka masu da alkhairi godiya ba za mu iya iyakance waɗanda za mu godewa ba amma dai godiya mafi girma ga Allah subhanahu wataala godiya ta daya da ta biyu da ta ƙarshe duka ga Allah subhanahu wataala لك الحمد حتى لا يكون لقائل من القول إلا الحمد والحمد والحمد نقول يا الله سبحانه وتعالى أكن دبك النعم منسى بينا ندق ويجو واند متسند واند بند بمسند نقول يا دبك واند يبادة قدموا تكن علما تردمو تكن تربية مو تكن رأيور مقبالة Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa alkhairi idan an ga wani abu na alkhairi tare da mu to a zahiri ne sun kamar yanda Allah ya ce in yaso ka yabe ka sai ya halitta ya jingina maka to haka su ma falalan duka nasu ne kamar yanda Shehu Usman yake fadi in kila fiya bi husni dhanni ma kila fa mawjatun ana min amwaji tuqila Allah ya saka masa da alkhairi. Jagororin wannan masallaci tun daga majalisar musulunci na koli na ƙasa. Muna buƙatar samar da majalisun musulunci na unguwanni da na garuruwa. Muna buƙata idan da hali wanda zai hada malamai na mabambantan fi'at malamai na gaskiya ba malamai na riga da alkyabba ba. Malamai masu ilimi da gaske su zama domin halin da al'umma take ciki mun kai mu bukata ga wato dai muna bukatar mu ƙara tsara kanmu a matsayin mu na community yanda magabatan mu suka da yawan mu sun taso sun ga communities a haka to muna bukata majalisun nan da ake zama na unguwa wanda iyaye ke zama don warware matsalolin da ke damun al'umma da na matasa domin tattauna lokaci yayi da yanzu bai kamata mu gaba ko ya ratsa ta ungo mu ba ma yazo ya zauna ba mu bibiyi daga ina yake ina zashi zamanin da zamu kauda kai mutane su ta abin da suka so ya wuce ya kamata al'umma ta ƙara tamasu ta ƙara zama a guda muna godiya ga waɗanda suka ba da gudunmuwa gaba daya a cikin gudanar abin da muka aiwatar ɗaya daga cikin ƴan agajinmu wanda jiya muna tare da shi a nan yau Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasul Allah ubangiji ya ji kansa da rahma Allah ya sa aljanna makomar tayi ba shi kadai ba a cikin watan azumin nan mun yi rashin wasu jagorori guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ji kansa da rahma shugaban majma'u ahbabi Sheikh Ibrahim da Alhaji Tahir Abubakar da macemakinsa Idi Hamad tsakaninsu sati ɗaya kawai wannan ya rasu bayan sati ɗaya shugaban ya rasu dukansu Allah subhanahu wataala ya sa su cikin bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam godiya ga jagororinmu jagororin hukumar wannan masallaci wanda in ba dan tsayawansu da kokarinsu da taimakonsu duk abin da muke yi ba mu samu damar yi ba Allah ya saka masu da alkhairi godiya ga jami'an tsaro da taimakonsu da sahalewansu da yanda suke haƙuri da mu saboda sun san halin da muke ciki suna ta haƙuri da mu kila muna ta shirudar fatan kila muna wasu maganganun da sai dai su rufe ido ko su rufe kunni to amma ba mun yi da niyyan fata wa kowa ba ne ba mun yi da mummunan niyya ba ne wallahi soyayya ce mai ƙarfi ga al'ummanmu soyayya ce mai ƙarfi ga jagororinmu kuma ba mu raina abin da suke yi ba illa dai mun san yayi kada mun san cewa suna yi mun san cewa suna tsaye suna kokari a gurgudu akan tabbatar da tsaron kasar mu akan tabbatar da rafahiyyar talakawan kasar mu amma abin da suke yi ne yayi matukan kadan kuma aski yazo gaban goshi yayi kadan kuma aski yazo gaban goshi kuma muna tsoran aje ai canjin hannu kuma aiki ya koma baya wadannan abubuwan su suke tsorata mu muke ta magana kuma ba za mu bar magana ba Allah ya saka wa duk masu yi dan Allah da alkhairi duk wanda suke tsaye akan su ga al'umman mu ta sami ci gaban da ya kamata suka kara amanan aikin da aka ba su Allah ubangiji ya saka musu alkhairi Allah ya daukake su Allah ya kare su Allah ya albarkaci zuri'an su wanda kuma duka suke sabanin haka suke makirci ta karkashin kasa suke bata hana ruwa gudu Allah ubangiji ya mana maganin su ta yanda yafi mu sani
amin
godiya ga kafafen yada labarai wanda ba ma zan iya fadin adadin su amma dai na san akwai su da dama anan musamman NCA wanda yake ba biyan ko kobo akai ba the voice of Nigeria wanda yake mun san ko kokarin wane ne Allah ya saka masa da alkhairi waɗanda suke tsaye wajen daukan karatun nan ba tare da an ba su ko da kudin mota da isarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa kuma ya nuna cewa su sautin talakawa ne su sautin kasan ne ba abuwak bane menene bo irin abin da ake hurawa din nan na kakaki su ba kakaki ne na wani ba a'a abinda duka suke ganin cewa shine gaskiya koko suke ganin cewa shine sakon talakawa suna shirye su dauka su isar da shi Allah ya saka musu da alkhairi kuma da sauran kafafen yada labarai a nan gida arda waje domin akwai gidan radio a Ghana Alpha Radio su ma TV da radio suna cikin wanda suke daukan karatu ko ake tura musu suke yadawa dukan su dai akwai gidajen radio da dama wanda ba wanda aka biya ko naira ɗaya a kokarin su ne suka zabi su dauki nauyin wannan hidima Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu alkhairi wakilan su wanda suke ta zuwa kullum cikin ruwa cikin iska ba mu tambaye su ya suke yi su zo ya suke komawa ba Allah ya saka musu alkhairi ɗan uwa gaba ɗaya masu halartar karatu da masu bibiya daga nesa da dukkan tashji'at din su da dukkan yanda suke rike hannun mu sai ga muna neman mu faɗi suke riko mu idan sai ga muna neman mu yi cincide Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya babu kamala sai ga Allah subhanahu wataala mun san mu masu gajiyawa ne ba mu da wani abu in ba sifan na kasa in ba sifan gajiyawa ba in ka ga wani abu mai kyau Allah ne ya so a ga mai kyau sai ya halitta ya dinkina muna roƙon Allah subhanahu wataala ba dan halin mu ba ba dan mun isa ba ba dan ayyukan mu ba ba dan kokarin mu ba yayi mana dan rahamarsa da falalansa wanda yake bayar da ita ba dalili muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ubangiji ya daukaki addinin musulunci Allah ya daukaki musulmi Allah ya karfafi gaskiya Allah ubangiji ya rusa ƙarya Allah ubangiji ya azurta mu zaman lafiya mabukatan mu Allah ubangiji ya wassare musu abin da suke bukata Allah ubangiji ya nuna mana al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zama sanyin idaniya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ubangiji ba mu isa ba mu iya ba amma kai ka isa ka iya kuma kana yi ba da sharadi ba ya Allah kai mana ba da sharadi ba kai mana mun tuba har a cikin tuban mu har tuban namu mun tuban masa ya Allah ya Allah ka yafi mana ya Allah ka yafi mana dan girman manzanka manzan rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba dan mun san matsayin sa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai mun san yana da matsayin a wajenka ya Allah mun san yana da matsayin a wajenka amma ba mu san wannan matsayin ba ya Allah ka jika mu ka tausaya mana ka tabbatar mana da zaman lafiya a kafan mu shugabannin mu ya Allah ka gyara kurakuransu ya Allah kai riko da hannunsu zuwa abin da ka yarda da shi ya Allah ka taimake su da mataimaka masu amana masu gaskiya zabukukan da za su kafin fadi mu zo mu ƙara yin tafsiri a wannan waje ya Allah kai mana zabin ka wanda zai zama alkhairi da nasara gare mu ya Allah karka bar mu da dabaran mu ya Allah karka bar mu da iyawan mu ya Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ya Allah ka zaban mana abin da zai zama alkhairi ga kasan mu da addinin mu ya Allah ka dawo da kasan mu da al'umman mu zuwa hanyar ci gaba zuwa hanyar daukaka Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ba za mu iya ba ta iya mana mun yadda ba mu iya ba amma kai mai iyawa ne Allah mun yadda mun gajiya mun yadda mun kasa mun yadda kowa ba zai iya ba in ba kai ba idan ma a cikin fadin mu ne yaddan akwai asara na kokonto ko shakka Allah ka yafi mana wannan asara ta kokonto ko shakka Allah kai mana abin da ba za mu iya ba Allah ka daukaka addinin musulunci ga musulmi Allah ka hada kan al'umman musulmi Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mafi daidaita Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mafi daidaita Allah ka karbi ibadun mu na azumi ka karbi tsayuwan mu na darare gajiyawan mu a ciki ba dan yayi ba Allah kai mana dan isanka dan karbanka dan rahmanka dan jinkanka dan tausayinka ya Allah Allah ba mu da abin da za mu bayar ba mu da abin da za mu nuna ba mu da abin da za mu yi takama da shi amma dai mun san idan rahmar ka ta zo takan mai da tarin laifuka ma su koma tarin biyayya takan mai da tarin sako ma ya koma tarin tsaha idan ka so sai ka kawar da kai akan munana ka kar halicci kyawawa ka jingina wa bayi ya Allah kai mana ya Allah ka karbi azumin mu waɗanda suka riga mu dan gaskiya Allah ubangiji ka ji kansu da rahma mu da muka saura Allah ka albarkaci abin da ya rage cikin rayuwar mu Allah ka sa mu zama sanyin idanu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake san ganin mu ya Allah ka sa mu a wannan wani Allah ka cika zukatan mu da soyayyan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tafrigin zukatan mu daga dukkan ajiya ka sa mu zama halifofi na yada alkhair na yada shari'a na yada gaskiya na yada addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanda kake so yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so ya Allah mun tuba ka yafe mana Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yalwata mana cikin ni'imanka Allah ka yalwata mana cikin arzikinka Allah idan ka ba mu ka sanya ya zama halal ne ka sa kuma a hannun bayin da za su ciyar da shi cikin halal Allah ubangiji ka yarda da mu Allah ka yarda da mu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هكذا ان قوم da suke hannun aka kama su basu ji ba basu gani ba ruwan sama ciwuka rana zafi sauro duka bayan firgici da aka saka su a ciki Allah ya sa ya zo musu kafara
amin
Allah ka gaggauta kawo musu faraj
amin
Allah ka gaggauta kawo musu faraj amin Allah ka gaggauta amintar da su
amin
Allah ka amintar da su ta hanyanka ba ta dabarar mu ko iyawan kowa ba Allah kai mana Allah ka tabbatar da aminci a kasan mu Allah ka tabbatar da aminci a kasan mu su ma kidnappers din da suke yi wannan abubuwa Allah ka shigar da tausayi a cikin zukatansu
amin
Allah ka dawo da shari'a a cikin hanyarsu
amin
Allah ka shiryar da su Allah ka buɗa musu ta halal su wadatu daga wannan hanya na barna Allah ka shiryar da su Allah ka wadatu daga bayi amma bayi ne masu fatuwa zuwa gare ka Allah ka tabbatar mana da dawwamin zaman lafiya ba dan iyawan mu ba ba dan dabaran mu ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Allah ya kawo 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 All